sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi da Hashim Gumel. Tare da Murtaza Faruk Sanyin nan da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a shirin mana daren ranar Asabar 21 ga watan Janairu shekarar 2023. A cikin shirin za a ci cewa kwamitin zaman lafiya da hukumar zabi INEC da kuma ƴan takara sun gana kan batun saba ka'idar zaman lafiya. Daga nan Ibrahim Kalmu Sigarba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyin ku. Sai kuma shirin wasanni a takaice. Amma fa duk wannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. An ci tarar Prime Minister Burtaniya saboda rashin daura madaurin kujera a yayin da yake daukar wani hoton kafar sada zumunta ta yanar gizo a cikin bayan mota a arewa maso yammacin Ingila. Saddare shi suna kai wallafa hoton bidiyon a shafinsa na Instagram, nan take aka gane kuskuren sa. Wasu da suka kalla kuma suka kai kara ga ƴan sandan Lancashire. ƴan sandan na Lancashire sun fada a jiya Juma'a cewa bayan nazari kan lamarin, a yau mun ba da hukuncin biyan tara mai sharadi ga wani mutum mai shekaru 42 daga London. Wani mai magana da yawun suna ya ce Prime Minister ya nemi afuwa akan kuskuren da ya yi, kana kuma ya yi kira ga kowa da ya rika saka madaurin kujera. Ba wannan ne karon farko da Prime Minister ya yi arangama da doka ba. A shekara ta 2020 sa'ad da yake ministan kudi, an ci Sunak tara tare da Prime Minister na wannan lokacin Boris Johnson saboda karya dokokin kulle na annobar COVID-19. Rashin daura madaurin kujerar mota a Burtaniya yana haifar da hukuncin biyan tara ta dala Amurka 620. Ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce sojojin kasar ta Ukraine za su koyi amfani da tankokin yaki na Leopard 2, duk kuwa da kasawar da kawayen kasashen ta na yammaci suka yi na cimma matsaya a jiya Juma'a akan ko za a samar wa Kyiv tankokin kirar Jamus. Reznikov ya faɗa wa sashen Ukraine na muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dakarun kasar ta Ukraine za su yi koyon ne akan tankunan da ke kasar Poland. Kana ya bayyana lamarin a zaman muhimmin gaske. Ya ce kasashen da suke da tankunan na iya soma horarwa ga sojojinmu. Za mu fara da wannan kuma daga nan ne za mu soma. Tun da farko a jiya Juma'a, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da shugaban manyan hasoshin tsaro General Mark Milley sun ce ba wasu tankunan yaki na Leopard da Jamus za ta baiwa Ukraine a wannan lokaci. Sun bayyana haka ne a wani taron manema labarai a sansanin sojin saman Amurka da ke Ramstein na kasar Jamus, biyo bayan wani babban taron kasa da kasa kan tallafawa Ukraine. An gudanar da taron ne a daidai lokacin da Kyiv ke nuna bacin rai akan rashin amincewa da aikatan kokin yaki ga Ukraine, a yayin da cikakkiyar mamaya ta shiga wata na 11. A wajen taron, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da bukatar yin haka kai tsaye. Gwamnatin kasar Kamaru da wasu bangarorin 'yan awari a yankunan kasar masu amfani da turancin Ingilishi sun amince da wata fafutuka da ke da manufar sasanta rikicin da ya lakume rayuka fiye da 6,000 a cewar ma'aikatar harkokin wajen Canada. Ministan harkokin wajen Canada Melanie Joly ta faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a cewa Canada tana marhabin da wannan yarjejeniya da bangarorin su kai na shiga wata fafutuka domin cimma ingantacciyar matsayar sasantawa ta zaman lafiya da siyasa a wannan rikicin. Sanarwar ta ce Canada ta amince da daukar nauyin shiga tsakani domin tabbatar da sulhun, haka kuma bangarorin sun amince su kafa wani kwamitin kwararru domin su ma aiki kan lamarin. Rikicin na soji wanda ya soma a shekara ta 2017 ya samu asali ne sakamakon zargin bangaren mafi rinjaye na masu magana da harshen Faransanci suna mai da al'ummar da ke magana da harshen Ingilishi saniyar wariya a kasar ta tsakiyar Afrika. Turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron Sweden ya shirya kaiwa a Ankara saboda kasar ta bada izini ga masu zanga-zangar kin jinin Turkiya a wajen ofishin jakadancin Turkiya din da ke Stockholm. Ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar ya ce ba wata fa'ida ga ziyarar ta ministan tsaron Sweden Paul Johnson a ranar 27 ga watan Janairu saboda Sweden bata dauki kowane mataki na hana zanga-zangar kin jinin Turkiya a Sweden ba. Sweden ta nemi shiga kungiyar NATO. Turkiya kuma wadda mamba ce a kungiyar ta NATO ta janye daga goyon bayan kudirin Sweden na samun shiga kungiyar saboda kasar ta ci gaba da bada damar gudanar da zanga-zangar. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce kamata yayi ya dauki wani mataki. Turkiya ta gayyaci jakadan kasar Sweden a jiya Juma'a saboda zanga-zangar da aka shirya gudanarwa a Sweden din da kuma shirya kona Alkur'ani mai girma a lokacin zanga-zangar. Ma'aikatar kula da ma'aikata ta Indonesia ta faɗa a ranar Alhamis cewa kamfanin PT Gumbasta Nickel mallakin kasar China a Indonesia na buƙatar sake duba aikin kwangila da tsarin albashi wanda ya haifar da rashin gamsuwa tsakanin ma'aikatan kamfanin 'yan kasar Indonesia. Ma'aikata biyu, ɗaya ɗan kasar China da wani ɗan kasar Indonesia, sun mutu a wata zanga-zanga a ƙarshen makon da ya gabata a kamfanin da ke Morowali ta Arewa. Wani hatsari da ya auku a kamfanin ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikata biyu 'yan kasar Indonesia. A lokacin zanga-zangar an taɓa gwamman gidaje, aka kuma lalata kayayyakin aiki. Kamfanin dillancin labarai na Reuters da ofishin jakadancin China a Jakarta, babban birnin kasar, sun ce an raunata mutane da dama a rikicin. Mataimakin ministan ma'aikata Afrensia Nur ya ce tashin hankali tsakanin ma'aikata 'yan kasar Indonesia da na kasar China a kamfanin ta faro ne tun daga wasu al'amura na shekara ta 2020, ciki har da ratar biyan albashi da ke tsakanin ma'aikata 'yan Indonesia da 'yan China da kuma saurin yanke kwantaragi ba da son ma'aikata ba, wadda ka'ida za ta kai tsawon watanni 3-6.
Murtala Faruk sun yi nake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yayin da 'yan takara ƙarƙashin inuwar jam'iyyu daban-daban ke ci gaba da yin gangamin yaƙin neman zaɓe a faɗin Najeriya don tallata kansu ga masu kaɗa ƙuri'a a babban zaɓen watan Fabrairu mai zuwa. Kwamitin zaman lafiya na kasar, wato NPC, ya gudanar da wani muhimmin taro da masu ruwa da tsaki, ciki har da 'yan takara, hukumar zaɓe ta INEC da sauran masu ruwa da tsaki, don sake jaddada muhimmancin 'yan takara su gujewa cin mutuncin juna don a gudanar da zaɓe cikin zaman lafiya da lumana. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdurra'uf ta haɗo mana da wannan rahoton.
Kwamitin na NPC ya gudanar da wannan taro ne a birnin tarayya Abuja don yin jan kunne ga 'yan takara masu yi magana da yawunsu da kuma magoya bayansu da ke amfani da kalmomi mara daɗin ji da su guji ci gaba da yin furuci da ka iya jawo rashin zaman lafiya a lokacin zaben watan Fabrairu mai gabatowa da ma bayan zaben, ta hanyar bayyana manufofinsu ga masu jefa ƙuri'a a maimakon yin zage-zage na cin mutuncin juna. A yayin taron, an tattauna muhimman batutuwa da suka jibanci samu mafita ga koke-koke yin takara, yin adalci ga dukkaninsu da kuma tabbatar da cewa an gudanar da sahihin zaɓe ta yadda dukkan 'yan ƙasa za su yi alfahari da shi, kamar yadda mamba a kwamitin NPC kuma shugaban gidan talabijin na Channels Dr. John Momo ya shaida mana.
The main objective is for us to be able to come together as Nigerians and ensure that the electoral process is one that we'll be very proud of.
Kazalika, a yayin taron, an dan sami arangama sakamakon yadda kwamitin ya ki baiwa wasu 'yan takara dama su yi jawabi saboda rikicin cikin gida da suke fama da shi, inda aka ba su dama da su sasanta tsakanin su kafin taro na gaba, kamar yadda mataimakin dan takarar shugaban kasa ƙarƙashin inuwar tsagin jam'iyyar ADC Ahmad Buhari ya bayyana.
To mun kam mun yarda da cewa babu yanda za a yi samu ci gaba in ba tare da an bi adalci. Yanzu da muka fara magana aka nuna cewa fatin mu na, wato akwai crisis on chairman da lokacin shi ya riga kure, wanda aka ce ya fita kotu ma ta riga ta sauke shi. Amma kuma da muka fara magana, General Abdulsalam Abubakar ya nuna cewa fatin na da matsala, saboda haka nan ba za a bamu mai magana. To irin wayannan kananan abubuwa suke dan tada damuwa kafin lokacin zabe. Organizers kamar irin su INEC da kuma committee na zaman lafiya ya kamata su ma su yi adalci yanda ya kamata. In suka yi adalci ba abin da zai faru, in Allah ya zaya abin a kwanciyar hankali.
A nasa bangare, dan takarar jam'iyyar Action Alliance Dr. Hamza Al-Mustafa ya yi karin bayani akan abin da ke faruwa a cikin jam'iyyar su.
A jam'iyyar ta, a gaskiya babu matsala tsakanin abin da kotu tace da kuma tsakanin girma da hukumar zabe take da shi. A yanzu haka zan ce kwana ɗaya biyu za ki ji cewa an gama. To daga sun gama an sa stamp, ina ganin Monday ko Talata shine za mu shiga hanya. Amma an ban mu magana an tantance wannan ba a shari'ance, to mun yi kuskure. Fatan mu shine a yi wa kowa adalci, shi yasa ban fita ba. Fitata ba ta da kyau in ba a yi wa kowa adalci ba. Ni na gaya muku waɗansu na cewa lokaci ya ƙare, amma a kwana 21 a namu lissafin za mu iya kara ɗaya Najeriya da hikima. Fatana shine a yi shi cikin zaman lafiya, a yi shi a tsarin doka, a tsare haƙƙin mai kaɗa ƙuri'a, haƙƙin talaka, musamman wanda suke karkara.
Gudanar da wannan taron da baya rasa nasaba da irin furuci mara dadin ji da yan takara da magoya bayan su suke yi a yawancin lokacin jawabi idan suka je gangamin yakin neman zabe, inda limamin ɗarikar Katolika na jihar Sokoto Bishop Matthew Kuka yayi kira ga yan Najeriya su guji yin fada da juna a daidai wannan lokaci.
Muna kiran yan Najeriya da babban murya, wannan kasar mu ce, ba wani zai gyara mana ba, mu zamu gyara kasar mu. Allah ya ba mu abubuwan da muke bukata don mu jadin zaman mu. Muna kira ga manyan mutane wadanda Allah ya ba su iko su tabbatar da cewa zabe ba abun fada bane.
Ita ma kungiyar Compatriot dake da mambobi a duk sassan Najeriya ta bakin mamba Dr. Hakim Baba Ahmed ta gana da kwamitin zaman lafiya a gefe guda.
Mu ma mun zo mu yi taro ne da MP kwamitin zaman lafiya, mu nuna musu goyon bayan abinda suke san nan, kuma mu shirya inda mu da su abubuwan da zamu yi mu taimaka, mu rage fitintunun dake faruwa, sannan mu tabbatar cewa an yi zabe sahihi babu tashin hankali. To shugabanni dai da abinda zasu fadi da abinda zasu yi, su suke nuna hanya, su abinda zasu fadi da abinda zasu yi ya zama karbabbe kuma ya cancanci waɗanda suke nema mu ba su amanar shugabanci. Mabiya goyon bayan su su sani wannan kasar ta ƴan Najeriya ne, ba za mu yarda wani ya kunna mana Najeriya wuta ta tafi bar mu ba.
Kwamitin dai zai gudanar da taron rattaba hannu akan yarjejeniya ta ƙarshe kafin a gudanar da zaben a ranar 18 ga watan Fabrairu mai zuwa, wato kwanaki 7 kacal kafin a gudanar da babban zaben shekarar 2023. Halima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baga ka a duk lokacin da ake so, za a iya samun mu ta shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma sauran shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook da Twitter. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maidugu Unguru, da kuma Buhari Yahaya Unguru, masu son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Zazzau, musamman ma abinda ake nufi da gidan Katsinawa, gidan Bare-bari, gidan Sullab.
Menene tarihin waɗannan gidaje?
To, kaga akwai gidaje na sarauta hudu. Akwai gidan Katsinawa, akwai gidan Bare-bari, akwai Mallawa, akwai Sullubawa. Dukkan su gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi. Idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmuwar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar Zazzau. Tarihi ya nuna cewa Bare-bari sun taso daga inda suka zo suka zauna a birnin Zaria tun tale-tale, tun zamanin farko. Haka su ma Katsinawa, kusancin su da Zaria yasa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba, da kuma abin da ya shafi malinta. Wasu daga cikin su kuma in ka lura da kyau zaka ga kasuwanci ne yake kawo su. Da daddiyar kasuwar Zaria ai ba wai ta yanzu bace. Kaga kasuwanci ya kawo jama'a, neman ilimi ya kawo jama'a, malinta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar Zazzau. Da yawa daga cikin su in ka lura zaka ga malamai ne. Kamar misali zaka ga akwai Sheikh Abdulkadir Zaria wanda Allah ya masa rasuwa, akwai Sheikh Malam Na'iya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa, akwai Sheikh Malam Yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa dai fannin fiqhu babu kamar shi. Shi ne wallafa littafin nan yema askari sharhi, dan dai asalin littafin askari na bangaren abin da ya shafi fiqhun Maliki. Za ga cewa babu wani littafi in banda Muktasar Kalil da za a ci shi ne yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato askari. To ya masa sharhi juz'i biyu ya zamanto Fatahul Jawad. A duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a ƙasar Zazzau. To yana daga cikin abin da suka zo, kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a. Daga cikin su akwai maganan yaƙuƙa da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya, musamman abin da ya shafi bangaren Maiduguri, musamman abin da ya shafi cikin ƙasar Hausa. Suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka, suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar Zazzau don su samu kwanciyar hankali, su ci gaba da harkokin su na rayuwa. To wannan sai zamanto Zaria ta zamanto kamar melting point ne, ma'ana wato matattara jama'a. A shekara ta 1820 da yan kai, kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta 1900 da 37 lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. A wannan lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗarigun sufaye musamman ma a Sokoto. A wannan lokaci shi Sheikh Umar Al-Futi ya riga ya kaura ya bar ƙasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi Mali da kuma Senegal ya koma can. Bayan ya yi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin-tashin tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye. To wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon Tijjaniya suka taso daga yankin Sokoto su kuma suka zo suka zauna a binnan zazzau. A wannan lokaci sai zamanto zariyan ta ƙara haɗan kan jama'a mabambanta ra'ayoyi daban mabambanta wato ƙabilu daban-daban kaga Katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi Sheikh Shitu Kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835. Shi wannan Sheikh Shitu Kusfa din shine kaman babban malami kuma almajirin Sheikh Nuhu Al-Fullati wanda shine almajirin kuma Sheikh Umar Al-Futi wanda shi ya kawo dariƙar Tijjaniya birnin ƙasar Zazzau. To da yazo ya zauna su suka kafa ma Kusfan garin Kusfa. To abinda nake so nuna mana anan gaba daya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa din nan yawanci fi daga Mali suke malle dan ni na je kasar Mali na zauna a cikin Timbuktu na zauna a Jene na zauna a Kabara wani gari ne kilometers 8 dake wajen kasar Mali garin su Sheikh Nasir Kabara kenan na zauna a Mofti da sauransu. Yawanci zaka kamar yadda na ambata wato dalile ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar. Misali yanzu kaga kamar kasar Mali nan ne aka yi sarki Mansa Musa a wani masallaci da ake kira Jangirbe a wannan cikin kasar Timbuktu. Idan ka duba zaka ga akwai jami'ar Sankore a nan cikin Timbuktu. To anan aka yi Imamu Siyudi, akwai Imamu Siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar. To waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci, fannin fiqhu, fannin usulul hadisi, fannin tafsiri, fannin lugha, fannin nahwu, fannin sarfu. To da suka zauna sai suka ga cewa me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa. Saboda haka yawancin sai suka yi rinƙa yin ƙaura suna fita. To da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a ƙasar Zaria.
Malam wasu za su yi magana cewa to gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun da Katsinawa daga Katsina, Bari-bari daga Borno, Mallawa daga Mali sun luba ne kawai yan asalin Zaria.
To ayyuci za ka ga haɗin kan kenan na yan uwantaka da sirri na karɓar baki. Inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kaɗai za su zauna su sun luba za a waye gari wata rana garin zai zama to kamar kufai. Babban sirrin gari ya daukaka shine bude kofofin shekarbu baki. Kowanne mutum da zai zo da fasaha shi ne. To fasaha shi nan ba ta sayarwa bace, amma ya yadda zai zo na a wuri dan ya baza fasaha shi mutane su amfana. In baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira Zangon Katar a kudancin Kaduna. Duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango. Ai zangon na Katar zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri. To shi yasa za ka ga cewa ɗaya daga cikin theories na urbanization wato kudurce-kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta bude kofofinta jama'a su shigo. Kasar Zazzau ai tana da ganuwa, suna da damar su kulle kofofinsu su ce ba mai shigowa, amma sai zamanto ganuwan nan tana da muhimmanci. Muhimmancinta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari. duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi. Idan ya kawo yaki ne, kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake. Idan ka shigo za ka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu, sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake, me ya kawo ka, daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza, to za ka biya kuɗin shiga. Kuma labari zai kai mai unguwa, daga mai unguwa zuwa dagaci, daga dagaci zuwa hakimi, daga hakimi zuwa kuma sarki. Kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan. Sannan bayan nan kuma sai ka ba da kuɗin shiga. Kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari. Saboda haka ba abun mamaki bane kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto ƴan wannan asalin wannan garin, saboda sun manta da garuruwan da suka taso. Yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan zariya, wane ne ba dan zariya ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta, ba za ka iya ba. Babban misali zan bayar a wata masarauta da zariyar ta haifar, ita ce masarautar jama'a, wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta 1810, wanda sarki Musa, wanda Shehu Dan Fodo ya ba mu tuta na Zazzau, ya ba su tuta su ma. Idan ka duba za ka ga Malam Usman Kabin Yabo almajirin Shehu Dan Fodo ne, shi ya taso daga Sokoto ya zo nan zariya ya mubaya'a ga sarki Musa. Sarki Musa ya bashi tuta ya tafi jama'a, sannan ya yaki sarkin Kajuru Haruna, sannan aka kafa masarautar jama'a. Idan ka lura da kyau za ka ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancin su duk asalin su daga kabilun nan ne. Saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen Ninzon, mutanen Ayu, mutanen Kaninkon, ya hada waɗanda suke musulmi, waɗanda sun yi imani da shi, kuma sun yi imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci, suke jihadin tare da shi. Sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura daga cikin kabilun gaba daya. Yawanci za ka ga idan ka je masarauta za ka ga suna ce maka mu ɗannan jikokin waɗannan kabilun ne fa. Kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato za ka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a, sai ka je ka samu rugagen Fulani a cikin gidajen, sai ka je ka samu Fulani suna jin yarin Kaninkon da sauransu. To abin da nake son nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba, kamar yadda ya faru a cikin birnin Zazzau.
Dokta, kowace masarauta sai a ce ga irin tsarin ta. Wasu za su ce ita masarautar Zazzau da ta yi wannan gidaje, akwai wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza, har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta, a gida kaza sun dade ba su yi ba, a gida kaza suna neman su gushe misali.
Eh, ba a rasawa, akwai su. Idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana, ai za ka ga ba za a ce kawai Fulani ne suke za su yi sarauta ba. Akwai gidajen malamai, akwai gidajen limamai, waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su, su ma suna yin sarauta. Matuƙar dai jinin sarauta ne na asali. Yau gashi ana da jihar Katsina, yau gashi ana da jihar Borno, yau ga wata ƙasa can ana kiranta Mali, amma kuma an wayi gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka haɗu suka yi wannan masarauta, abin da ban mamaki. Idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta ɓangaren abin da ya shafi wato ƙasar Zazzau. Idan dai kana da abin da za ka bayar na gudunmawa, to ka zo ka bada, kofa a buɗe take. Shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara, sai kuma injiniyanmu na yanzu Haili Hailu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri, sai makon gobe.
A gai da Ibrahim Kalmasi, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya NFF Ibrahim Gusau ya tsawaita wa'adin mulkin kwamitin riƙon ƙwarya na shirya gasannin lig na ƙasar har zuwa ƙarshen wannan kakar wasanni. A cikin wata Oktoban shekarar da ta gabata ta 2022 ne Gusau ya kaddamar da sabon kwamitin na riƙon ƙwarya wanda ya maye gurbin tsohon kwamitin shirya gasannin lig. Gusau ya ce ya ɗauki matakin tsawaita wa'adin aikin kwamitin da ke ƙarƙashin Benga Elegbeleye ne domin ba su damar ci gaba da kula da gasar premier ta kasar ta wannan shekara wadda aka soma yan makonni da suka gabata. Yanzu haka ana buga wasannin mako na uku na gasar ta premier ta Nigeria a filayen wasa daban-daban na kasar. Zakarun gasar Serie A ta kasar Italia wato Juventus ta hadu da wani babban cikas sakamakon zaftare mata maki har 15 da aka yi daga gasar ta bana. Biyo bayan wani bincike kan harkokin cefanen yan wasa na kungiyar, wata kotun kasar ta Italia ce ta yanke hukuncin bayan kama kungiyar da laifin aikata ba daidai ba wajen hada-hadar cinikin yan wasa. Bayan binciken ya bankado almundahana da zurmu gudu da kungiyar ta yi a kasuwar cefanen yan wasa. An rawaito cewa kungiyar ta musanta aikata laifi, to amma kuma hukuncin ya tabbata wanda kuma kan iya jefa su a cikin koma baya a wannan kakar wasanni. Kungiyar ta kuma tabbatar da cewa za ta dauka kara kan wannan hukuncin. Yanzu haka dai hukuncin na zaftare mata maki ya tura kungiyar ta Juventus wadda take ta uku a saman teburin gasar zuwa ta goma a tsakiyar teburin, a yayin da ya rage saura wasanni 20 a karkare kakar wasanni ta bana. A fagen wasan tennis kuma an yi wa jarud da dan kasar Birtaniya Andy Murray daga gasar Australian Open ta bana, bayan da ya sha kashi a hannun dan kasar Spain a zagaye na uku na gasar da yanzu haka ake fafatawa a birnin Melbourne. Murray mai shekaru 35 da ya taba zama mutum na farko a duniyar tennis, a yanzu ya koma na 66 a duniya tun bayan da aka yi masa aikin tiyata a shekara ta 2019 sakamakon rauni da ya fama da shi a cinyar kafarsa. To sai dai kuma bangare daya dan kasar Serbia Novak Djokovic nasara ya samu ta tsallakewa zuwa zagaye na hudu na gasar, bayan da ya doke Grigor Dimitrov a wasan zagaye na uku na gasar. To sai dai fa Djokovic wanda ya lashe gasar har sau tara a tarihi ya yi ta fama kafin samun wannan nasara a wasan na yau sakamakon rauni da yake fama da shi a kafarsa, wanda sai da ya nemi kulawar jami'in kiwon lafiya a lokacin fafatawar. Djokovic bai sami fafata gasar da ta gabata a bara ba saboda dokokin annobar corona, to amma a bana yana fatan samun nasara domin daidaicewa da tarihin lashe manyan gasannin tennis 22 a Melbourne.
A gaishe ka, yanzu kuma ga Murtala ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Kusar filo a takaice, an ci tarar Prime Minister Birtaniya saboda rashin daura madaurin kujera a yayin da yake daukar wani hoton kafar sada zumunta ta yanar gizo a cikin bayan mota a arewa maso yammacin Ingila. Sa'ad da Rishi Sunak ya wallafa hoton bidiyon a shafinsa na Instagram, nan take aka gane kuskurensa, wasu kuma da suka kalla suka kai shi kara ga 'yan sandan Lancashire. Ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce sojojin kasar ta Ukraine za su koyi amfani da tankokin yaki na Leopard 2 duko da kasawar da kawayen kasashen ta na yammaci suka yi na cimma matsaya a jiya Juma'a kan ko za a samar wa Kiev tankoki kirar Jamus. Reznikov ya faɗa wa sashen Ukraine na muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dakarun kasar ta Ukraine za su yi koyon ne akan tankunan da ke kasar Poland, kana ya bayyana lamarin a zaman muhimmin gaske. Gwamnatin kasar Kamaru da wasu bangarorin 'yan awari a yankunan kasar masu amfani da turancin Ingilishi sun amince da wata fafutuka da ke da manufar sasanta rikicin da ya lakume rayuka fiye da 6,000 a cewar ma'aikatar harkokin wajen Canada. Ministan harkokin wajen Canada Melanie Jolly ta faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a cewa Canada tana marhabin da wannan yarjejeniya da bangarorin su ka yi. Turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron Sweden ya shirya kaiwa a Ankara saboda kasar ta bada izini ga masu zanga-zangar kin jinin Turkiya a wajen ofishin jakadancin Turkiya din da ke Stockholm. Ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar ya ce ba wata fa'ida ga ziyarar ta ministan tsaron Sweden Paul Johnson a ranar 27 ga watan Janairu saboda Sweden bata dauki kowane mataki na hana zanga-zangar kin jinin Turkiya a Sweden ba. Ma'aikatar kula da ma'aikata ta Indonesia ta faɗa a ranar Alhamis cewa kamfanin PT Gumbasta Nickel mallakin kasar China a Indonesia na buƙatar sake duba aikin kwangila da tsarin albashi wanda ya haifar da rashin gamsuwa a tsakanin ma'aikatan kamfanin 'yan kasar Indonesia.
To masu raro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau. Sai aka kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya tana gabatar da shirin, da kuma Baba Yakubu Makeri wanda ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Nick, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya.
Salamu alaikum.